Ina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawmuna 22 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina a da shekara 1441, wanda yazo daidai da 15 ga watan 5 a Gregorian calendar 2020 daidai. Dan ci gaba da darasin mu na tafsirin Alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Miyetti da ke nan cikin fadar jihar Gombe, a nan kan titin mai tama Yusuf Sule Street, a kuma nan anguwar Bolari. A jiya mun kwana a nambar aya ta ainihin wato 12, yau kuma za mu tashi 16, yau za mu tashi a kan nambar aya ta 17. Amma kafin alaran ma ya jawo, kamar yadda aka sani, da hukumomi sun ba da sanarwar rufe guraren ibada a sakamakon ainihin wato wannan masifa da Allah madaukakin sarki ya jarrabi al'umma da ita, wanda wannan ta sa duniya ta dauki dumi, hankalin kowa ya tashi, abubuwa suka rikice, aka tsaye da abubuwa, aka dakatar da abubuwa manya-manya wanda suke ainihin wato gudana a wannan duniya. To mu abinda kullum muke fada wa mutane shine, babu wani abin da bashi da magani in ba mutuwa ba. Sai kuma tsufa su ne kadai Allah ya rubuta cewa baka da maganinsa, dole ka tsufa sai dai in shekaru basu dake ka ba, haka kuma dole ka mutu sai dai idan baka zo duniya ba. Amma babu wani abu bayan waɗannan guda biyun da za a ce bashi da wani magani. Kadai mutane su koma ga Ubangijinsu, su kuma rugunsu mu cikin ibada da addu'a da neman yafiyar Ubangiji da gafararsa, Allah madaukakin sarki zai iya yaye mana duk wata masifa da wani tashin hankali. Abu na biyu, mu abinda muka yarda da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana la adwa, wato cuta ba ta tahi daga wani ta je kan wani in ba da izinin Allah ba. Wannan shine aqidar mu, kuma ita ce fahimtar mu. Duk wani abin da wani likita ko wani mai ainihin wato masani zai faɗa kan cewa kaza yana sa mutun ya kamu da kaza, kaza yana sa mutun ya kamu da kaza, to babban abin da mu muka yarda da shi shine da izinin Allah hakan take faruwa. Idan Allah bai yarda ba ka kamu, ko da za ka rayu kai kadai a tsakiyar garin da duk gaba ɗaya 'yan garin 'yan corona ne gaba ɗaya, to wallahi tallahi idan Allah bai rubuta ba za ka kamu ba. Wannan shine believing ɗinmu, shine yardar mu. Sannan kuma malamai abinda suka tabbatar mana karkashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ita cutar ma da ake gudar yin mu'amala da mai ita, ita ce cutar da an ganta a zahiri, an ganta a fili a jikin mutum. Kamar misali irin kuturta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asad, ka gudu daga wanda yake da kuturta kamar yadda kake gujewa zaki. To wannan kuturta abu ne, cuta ce ga ta a fili mubasharatan kana kallo. To shine annabi ya nuna cewa mutum ya guji yin mu'amala da mai ita kar ya taba shi. Amma cutar da baka ganinta, kai kanka ka san baka da control akan ta in ba Allah ba. Duk likitocin nan da suke ta wannan surutun ba wanda zai ce maka ga corona ya nuna mana ita in ya isa, ba zai nuna ta ba wallahi. To dan haka abinda baka ganin shi ba haushe yana cewa wai fada da aljani ba riba, ma'ana kai kana bayyana shi yana koye, kaga da za kai ka kare, ba za ku kare lafiya ba. Saboda haka wannan cuta babban mai control din ta, mai dakatar da ita, mai dakile ta shine Allah. To ina so mu gane su fa 'yan duniya ba Allah nan suka sani ba, da yawa daga cikin su. Haka turawan nan fa su ba ma Allah suke bautawa ba, ba su ma da masaniya akan waye Allah. To ba zai yiwu a ce ka'idojinsu da dokokinsu su za a ɗauko a zo a ce za a aiwatarwa da mutane a cikin al'amuransu ba. Wannan abu ne wanda yake ainihin wato bahi da tsari a cikin addininmu, mu kuma mu ba mu yarda da shi ba. To amma mun yarda cewa akwai al'akhdhu bil asbab, wato riko da sababi. Tunda an ce wannan cuta ana samuwa da ita ta hanyar numfashi, ta hanyar ka taba mai ita ko wani abu, to shikenan babu laifi dan ka ɗauki wasu matakai na kariya. Wannan ba laifi bane a musulunci, amma tare da imani da cewa waɗannan matakan na kariya wallahi ba za su tsinana ma komai ba idan Allah ya kaddara sai ka kamu da ita. ba za su tsina nama komai ba, don haka babban abin da mutane za su koma gare shi shine su koma ga Allah kuma su roki Allah kariya daga duk wani bala'i na duniya da lahira. Abu na biyu wanda shine second ba shine first ba shine su dauki matakai na kariya din, wannan babu laifi idan an dauka. To a cikin matakan na kariya akwai wanda kai tsaye zaka iya daukar su ba tare da wata matsala ba, akwai kuma wanda gaskiyar magana akwai bukatar tambihi da fadakarwa kafin a ainihin wato yi wa mutane bayani su fahimta. Na farko dai tukunna wato shafa sanitizer a hannu, wannan babu wata matsala tattare da shi. Na biyu sa face mask, ka rufe hancinka ko bakinka, wannan babu matsala. Amma inda matsalar take mu inda muka kasa gane ya zamu yi kuma muka fi dogara da mu tsaya iya inda addinin mu ya tsaye da mu, shine wannan cewa idan an zo hada sahun sallah wane ya fi santsu wani. A daidai lokacin da annabi yake cewa istaqimu wa atajidu farasu wa taqarabu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salati, ku daidaita sahunku, lalle cika sahu yana daga cikin cikar sallah. Fala takhtalifu fa takhtalifa qulubukum, kar ku sassaba ku rarrabu sai zukatan ku su rarrabu. Wala tatruku furjatan lishaitan, kar ku bar wata kofa da shaitan zai shigo ya bata muku sallah. Har akwai wata rana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sahabbai yadda za su hada sahu. Marawaici yace hatta idza arra'a qad aqalu, yace sanda annabi ya lura cewa sun hankalta sun koya sun nakalta sun gane sun iya, fa kharaja yawman, wata rana sai ya fito, fara'a rajulan badiyan sadruhu, annabi sai ya ga wani ya tunkudo kirji, ma'ana ya kiye saiti ya hada sahu da ƴan uwansa. Fa kala sai manzon Allah yace la tasawwunna sufufakum, ko dai ku daidaita sahunku, aula yukhalifanna Allahu baina qulubikum, ko kuma Allah ya sassaba tsakanin zukatanku. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dau zafi yayi fushi, ransa ya baci, fuskarsa ta murtike, ya fadi wannan kakkausar magana ga wannan mutumin da yake daidaita sahu da dan uwan shi. To dan Allah, ina za mu kai wannan hadisin idan mun ce mutane su ne su da junan su wajen hada sahun sallah? Kuma abinda mu muke tambaya shine, shin kasuwa hada sahu ake a kasuwa ko ware sahu ake yi? Ai ta mutsutsu ma ake yi, ba ma maganar hada sahu ba. To shin corona bata kasuwa sai masallaci? Wannan shine abinda mu muke tambaya. To kaga wannan yana daga cikin matsalar da mu an kasa fahimtar da mu, muna so a dauko waɗannan hadisan na annabi gaba ɗayan su a ba mu amsa akan ya zamu mu'amalance su, domin na rantsi da Allah na yadda in saba wa duk wata ka'ida ta likitanci zan kwana lafiya, ko da mutuwa ta same ni ba ni da matsala. Na yadda in saba wa duk wata ka'ida ta hukuma zan kwana lafiya, ko da wata matsala ta same ni ba ni da matsala da Allah. Amma wallahi ba ni da garanti idan na saba wa hadisin annabi Muhammad, ni ban san me zan je in gaya wa Allah ba, ban san me zan gaya manzon Allah ba. Annabi ya ce ayi, ni na ce kar ayi. Annabi ya ce a daidaita, ni na ce a wari. Annabi ya ce a hada sahu, ni na ce a dage. Anya zan gama da duniya lafiya ko balanta na lahira? To saboda haka wannan babu ruwana a ciki, ni ba zan iya wani abu makamancin wannan dangane da wannan ba. Saboda haka ɗan uwa ku ji da kyau, kowa ya koma ga Allah shine maganin wannan masifa. Sayyidina Usman wallahi ya kasance karanta abin nan wada ta Imam Malik, idan yazo aka daidaita sahu za a yi sallah jama'a, in aka daidaita sahu za a yi sallah. Sayyidina Usman sai ya wakilta wani daga cikin sahabban manzon Allah, sai ya ce zagaya mun ka gani duk wanda ka ga ya balle daga sahunsa ka gaura mishi mari ka saita mun sahunsa sannan sai ka dawo. Sai ya daidaita kowa tukunna akan saiti, wallahi sannan Sayyidina Usman sai ya ce yaya, sai a ce an daidaita, kowa daidaita eh, sai Sayyidina Usman ya juya sai ya ce Allahu akbar, sai a ci gaba da sallah. To ya zamu da irin waɗannan hadisai da irin waɗannan asarai da irin waɗannan maganganu na sahabbai? Saboda haka kafin mu ce wa mutane su ware ko su bankare ko su bauɗe, to muna jira a ba mu amsa akan waɗannan hadisan tukunna kafin mu ce wannan. Amma za mu shafa sanitizer Allah ya saka da alheri, za mu sa face mask Allah ya saka da alheri, amma wannan wallahi babu ruwana. Ba ruwana wallahi. Dan haka
السميع العليم من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين
الله سبحانه وتعالى يتي إن المتكئين للي ما سطوران الله واند سكي ده تقوى في جنات سناتكين الجنتين ونعيم كما سناتكين إمام الله سبحانه وتعالى فاكهين بما آتاهم ربهم suna masu farin ciki da nutsuwa da jin daɗi da kuma dukkanin nau'in kayan itatuwa suna ci bima atahum rabbuhum dangane da abin da ubangijinsu ya basu wa waqahum rabbuhum azabal jahim kuma Allah madaukakin sarki ya tsare su ya kare su daga azabar wutar jahim Allah zai ce musu kulu ku ci daga cikin daɗaɗɗan kayan aljanna da daɗaɗɗan kayan ni'ima da falala da rahama wa sharabu kuma ku sha daga dukkanin nau'i da kuma dangogin kayan sha na aljanna hani'an kun ji dadin ku wato abu mai wucewa cikin nutsuwa da kwantar hankali a cikin makogaro bima kuntum ta'amaluna wannan sakamako ne dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ya ce muttaki'ina ala sururin mashufa suna kishingide akan gadaje suna fuskantar junansu suna ainihin wato jajjere wanda aka yi musu sahu sahu ai mashufa kenan kaja aljanna ma akwai daidai da sahu an gane magana da kyau ko wato aljanna ma ba a wargaje ake wannan yana can wannan yana can wannan yana can ba ma'ana gadajen kansu a jere suke sun yi sahu sahu shine mashufa wato suna fuskantar juna a jere dodar Allah ya ce wazawwajnahum kuma mun auratar musu bi hurin ayn da matan hurul aini Allah ya hada ni da ni da ku a cikin wannan ni'ima da wannan mata da Allah madaukakin sarki ya tanada mana suna nan su lam yatimisu hunna insun qablahum wala jan babu wani wanda ya taba taba su tun daga dan adam ko aljani ba wanda ya taba taba su haka suke Allah ya halicce su duk wani dadi da ka sani ya mace take da shi a duniya billahi allazi la ilaha illa huwa bata kai daya bisa dari ko bisa dubu ko bisa miliyan ko bisa triliyon na matar aljanna ba hasan wani in ya ga wata mace yace kai malam wannan zace ruwa a'a to ai akwai masu ruwa na hakika wannan zace kaza wannan nonan ta kaza haka akan haka wani har ya saba wa Allah wani har ya aure saki wani har ya yi kaza to in dai mata ne masu ruwa na fata an fahimta eh ba yadda zaka yadda ka na fada din haka zaka ji ba yadda zaka yi da ni masu ruwa suna nan a cikin aljannar firdausi wallahi ka bi Allah kawai sai ka je ka same su an gane magana da kyau ko to Allah ya ce zai aura mana su zamu zauna da su a filin tashin alkiyama ma'ana a cikin aljannar firdausi saboda haka kowa ya bi Allah ka ainihin wato ajiye shashanci da shegantaka Allah ya ce za a aura maka su wazawwajnahum Allah shi zai bada sadakin shine zai bada akwati mai taya da mai boris ma ko ma da mecece sannan kuma mala'iku shine za su amsa addu'a sannan kuma annabawan Allah su za su ainihin wato zamanto waliyai da wakilan mu gabaki daya a cikin aljannar firdausi Allah ya hada mu da wannan alkhairi yukhbiru ta'ala an halis su'ada malam yace Allah yana ba mu labari dangane da halin waɗanda suka samu rabo a lahira yana cewa lalle masu tsoron Allah suna cikin aljanna tare da ni'imominta wazalika bididdi ma ulaika fihi min al'azab wan nakal wannan shine kishiyar abin da su kuma waɗancan kafirai ko waɗancan arna suke cikin daga azaba da kuma narko Allah yana cewa fakihina bima atahum rabbuhum ayyata fakkahuna bima atahum Allahu minan na'im suna cikin jin dadi da cin dadi da shan dadi daga abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na ainihin wato ni'imomi min asnafil malazi na daga cikin dangogin kayan zaki min ma'akilin na daga ababan ci wa masharibin na daga ababan sha wa malabisa na daga ababan sakawa wa masakina da kuma guraren zama da dakuna da ainihin wato gadaje wa marakiba kai hadda ma ababan hawa ainihin wato jirage da za a ainihin wato dinga hawa ana shawagi a aljanna wa ghairi zalika da sauran abubuwa da ubangiji ya tattala wa mu'minai dangane da wannan aiki da suka yi sannan babban abin dadi shine wa waqahum rabbuhum azabal jahim wato Allah ya kare su daga azabar wutar jahim ka san babu abu mai dadi irin a saka ka a cikin dadi kuma a ce zaka dawwama a dadi ba abin da yake wannan dadi ba abin da yake da bakin ciki kuma irin a saka ka a dadi a ga maka ranar da zaka fita daga dadin ma'ana a ce to ka dan dana dan dadin na wani lokaci amma ranan kaza ga watan kaza zaka bar gurin nan to lamari gaba ɗaya sai ka ji ya dalgaje maka ƙarshen ta ma dadin sai fita a ranka saboda tunanin cewa akwai ranar fita amma idan aka ce ba ranar fita titir sarmadan za a ci gaba da shan dadin nan wannan kansa sai ya kara maka wani dadi saboda ka san cewa a cikin ni'ima kake to shine ubangiji madaukakin sarki ya bayyana mana cewa za su dawwama a cikin wannan aljanna da kawen dadi da sauran abubuwa Allah zai kare su daga azabar wuta a wani guri Allah yake cewa fa waqahumullahu sharra zalika al-yawm
fa waqahumullahu sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا
أرمى يا إسحاق الله مدوككين سريكيتي فوقاهم الله شر ذلك اليوم sai Allah madaukakin sarki ya kare su daga sharrin wannan rana ta kiyama wanda sharrin ranar kiyama shine shiga azabar Allah to Allah madaukakin sarki ya kare mu'minai ya kare musulmai ya kare al'ummar Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wadanda suka bihi sau da kafa wa waqahum Allah sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan Allah sai ya hada su da nasha-nasha wato nadra wato haske da ni'ima da dadi shine nadratan wa sururan Allah ya hada su da farin ciki wallahi tallahi duk wani tashin hankali duk wani bala'i yana karewa ne daga kai step daya na shiga rahamar ubangiji subhanahu wata'ala tun daga step dinka na farko daga zare maka rayi matukar kana cikin masu imani to ka taka step na farko kenan daga fita daga wannan masifaffiyar duniya da wannan bala'iyyar duniya da wannan shegantakar duniya da duk wannan tsiyataku na duniya din ana cewa kai step na farko na shiga rahamar Allah wallahi kun yi sallama hine fa waqahum Allah sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura Allah yace wajazahum rabbuhum wajazahum bima sabaru jannatan wa harira sannan Allah sai ya ainihin wato saka musu bima sabaru dangane da hakurin da suka yi jannatan Allah ya ba su aljanna wa sururan kuma Allah madaukakin sarki ya ba su farin ciki kaga an maimaita farin ciki har sau biyu a wannan guri fa waqahumullahu sharra zalika al-yawma wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira Allah ya ce muttaqiina fiha 'alal ara'iki suna kishingida a cikin aljanna akan gadajen su na alfarma la yarawna fiha shamsan wa zamharira ba sa ganin rana balantana tiriri da dumunta da kuma zafi baya shiga cikin aljanna ranar kanta ba za a ganta ba balantana ta kona wato aljanna kamar irin daki ne wanda aka kunna masa air condition dan karamin misalin da za a baka wanda air condition ne ya dauki wasu mintuna dakin ya gama daukar sanyi irin sanyin da la harra wala qarra babu zafi a cikin sa kuma babu sanyi mai cutarwa to wannan shine irin ainihin wato ni'imar da yake cikin gidan aljanna wato sanyin ba mai tutarwa ba zafin ma kuma ba mai tutarwa ba baina zalika qawama shine jannatan wa harira wata zafin bima sabaru jannatan wa harira muttaki'ina fiha alal ara'iki la yarawna fiha shamsan wala zamharira Allah yace wadaniyatan alaihim zilaluha inwoyin aljanna sun kwanto sun ranƙwafo sun nurkusu zuwa daidai da su inwar bata sama da su saboda wai Allah yana siffanta mana yadda dadin yake ka dinga kwatantawa da gurin da aka yi masa shuke-shuken bishiyoyi aka shuka masa bishiyoyi masu haduwa da juna masu manya-manyan ganyaye masu daukar sanyi da ni'ima waɗanda suka hadu da junan su ka dinga kwatantawa a ranka kamar irin wannan gurare wannan irin ni'ima ne babu a wannan gurin to shine Allah madaukakin sarki yace wadaniyatan alaihim zilaluha za a ainihin wato karkato za a ranƙwafo za a kusanto alaihim akan su zilaluha inwoyin aljanna wa zullilat qutufuha tazlila Allah yace an ainihin wato inwantar da qutufuha yanke-yankenta da bangarorinta tazlilan inwa ma'ana babu inda babu inwa a cikin aljanna ta Allah subhanahu wataala ba inda ba ni'ima bace ba inda ba dadi bane duk inda ka ratsa a cikin aljannar firdausi gaba ɗaya kayan dadi ne gabaki ɗaya to wannan ba karamin alheri bane Allah ya hada ni da ni da ko a wannan guri gabaki ɗaya shine yake cewa waqahum rabbuhum azabal jahim Allah ya kubutar da su ya tsairatar da su azaba wacce take ta jahim ai wa qad najahum min azabin nari Allah ya tsairatar da su daga azabar wuta wa tilka ni'matun mustaqillatun bi zatiha ala hidatiha wannan ita ce wata ni'ima mai zaman kanta da zatin ta a bisa kadaitakarta ma amma udhifa ilaiha min dukhulil janna tare da abin da aka jingina wa wannan ni'ima din na shiga aljanna din allati fiha min as-sururi ma la aynur ra'at wanda aljannan nan akwai a cikin ta na daga farin ciki irin abin da ido bai taba gani ba kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fiha ma la aynur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar manzo Allah ya ce a cikin aljanna akwai abin da tunda ido yake ya ga abin ado da kwalliya bai taba gani ba wallahi akwai shi a cikin aljanna abin da tunda kunne yake bai taba jin sa ba na dadi da zaki da mazar kwaila akwai shi a cikin aljanna abin da tunda hanci yake bai taba shinshina na kanshi da jin dadi ba akwai shi a cikin ka san akwai wani kanshin da in ka shinshine shi har wata ni'ima zaka ji ta ratsa ka wallahi saboda shi kansa kanshin yana cike da wata ni'ima ta musamman amin summa amin mala to wannan kanshin da duk ka taba ji a duniya wanda ya burge ka yama dadi to wallahi baka ji kanshi ba bawan Allah akwai na musamman yana cikin aljannar firdausi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa saboda haka akwai wannan wala khatara ala qalbi bashar akwai abin da baka taba ganin sa ba amma kullun zuciyarka tana iya hararo shi yanzu nan dan adam yana zaune ya ce ina ma ina da makeken gida irin na dangote haka kullun zuciyarka sai ta kawo ma wannan ina ma ina da zabgegen gida irin na ministawa ne ina ma ina da zumbuleliyar mota irin ta gwamnawa ne Allah ya ce to akwai abin da zuciyarkan nan da ta hararo duk abin da ta hararo na kurewar dadi to akwai abin da in ka je ka gani a cikin aljanna wallahi zuciyarka ba taba tunano shi ba na dadi duk duniya babu abin da yake sanrun hango abin da yake ba zai ma taba yuwa ba irin zuciya to zuciyarka ta gama harare ta gama hange wallahi ba ta isa ta hango wannan abin ba
walakum fiha ma tashtahi أنفسكم وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون
الله يتوى لكم فيها ما تشتهي أنفسكم وتلذ الأعين أتكين الجنة أكوي أبن دا دك زكاة تنكو سكي شعوة دك أبن دا كجي كنا شعوة كنا بكاتا سا تو أكوي تو حكا كما دك أبن دا زي كوانتر ما دا حنكلي يجيد دا كي دائي أكوي شا أتكين الجنة wannan duka yana nuna mana irin ni'imomi da ubangiji madaukakin sarki ya tattara a cikin wannan gida wanda yake kowa ana buƙatar da ya mai da hankali ya aiki saboda shi alaran ma na
walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan من غفور رحيم
ولكم فيها ما تشتهي انفسكم الله yace akwai abin da zukatanku suke sha'awa duk abin da zuciyarka suke take sha'awa akwai shi a cikin aljanna ولكم فيها ما تدعون duk abin da kuma kuka kira a kawo muku ko menene ka ambata abin da ba zai taba yuwa a kawo mashi ba a cikin aljanna Allah yace kana ambata za a kawo mashi ka san a duniya akwai abin da kai kanka in kai buri ka san in dai ba Allah ne ya ji kanka ba ya fitar da kai kunya ba zai wahala ka same shi haka ne ko ba haka ba to idan ka ambaci irin su a cikin aljanna Allah zai ce ku kai mar walakum fiha ma tad'un sai Allah ya ce nuzulan wannan wata liyafa ce min ghafurir rahim daga Allah mai yawan gafara mai yawan rahama an gane maganar da ke ku saboda haka ma ama fiha da tare da abin da yake cikin ta ma udhifa ilayha min dukhulil janna allati fiha min as-sururi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar Allah yace kunu washrabu kuci ku sha hani'an cikin dadi da kwanciyar hankali da nutsuwa bima kuntum ta'amaluna dangane da abin da ku kasance kuna aikatawa na alkhairi yasa a wani guri yake cewa بما أصلبتم في الأيام الخالية
كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية
الله يقول كنوا كتي واشربوا كشاء بعد يسألك انتي نيكا يبا فأقول أنا دراءة يتسي والله تالله كقمو قولة تنك بالله الذي كمك بشي كاسا ينزكو ينزين أكشاروا ونسي حتى قوسي قاتاليا ga alala ga doya ga dankalin turawa ga kunin zaki ga natsami ga zobo na fata an fahimta kunin za kunin ma kala kala ne da akwai na zaki akwai natsami duka ya hadiya anta ya gaba daya a cikin cikin shi kafin ka ankara sai ga ya baje akan tricita ya bankare kafafun sa yana nishi ya gama ci har ya rasa inda zai dura to a aljanna ba a koshin da za a rasa ina za a ci sai dai kawai ka ji kawai baka bukata kawai ka tashi ka ci gaba aljanna ba a koshi malamai suka ce idan ka ji ka koshi kana jin koshin sai wata dazzufa ta ni'ima he ta danyen koma ka dan tana bushewa sai ka ji kwadayin da kake da hina abincin yafi wanda ya wuce dazu sai ka saki antiyawa kawai ina fata an fahimta kana jin ka koshi dan zufa ne kawai zai kariyo ma dan kankani shikenan kawai sai ka tsake jin wata yunwa sabuwa da kwadayi irin kwadayin da mai azumi idan ya kai azumi yake fatan a kira sallah ya fara zubawa wallahi malam sama da wannan kwadayin zaka ji sai kawai ka ci gaba da zubawa saboda haka insha Allah ta'ala akwai dadi mu dai mu dage kawai da aiki shi ne yake cewa kulu washrabu kutuku sha bima aslabtum da abinda kuka gabatar fil ayyamil khaliya a waɗannan ranaku wofantattu waɗanda kowa yana tambelensa ko kuma kuna addini kowa yana hayaniyarsa ko kuma kuna sallah kowa yana shirmansa ko kuma kuna gurin tafsiri kuna karatun qur'ani kuna sallan nafilfili wani yana bacci wani yana kaza har manzon Allah yake yi wa wani daga cikin sahabbansa nasiha yace la takum mithla fulani karka yadda ka zama kamar wani sai annabi yake faɗi sunan mutum saboda abinda za a ambata akan sa ba mai kyau bane galibi idan annabi zai ambaci wani abu wanda ba mai kyau bane akan wani sahabi baya bayyana suna sai ya ce fulani saboda a boye kar a jihi da wannan laifin har ma wasu su samu damar zagi ko kuma aibanta shi kaji yadda annabi Muhammadu ke girmama sahabbansa an gane magana da ke ko yace la takun mithla fulani kar ka zama kamar wani kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli da ya kasance yana qiyamul layli amma yanzu ya watsar ya daina to irin wanda suka dage suka jajirce akan duk wani aikin ibada da duk wani aikin neman lada gobe kiyama subhanahu wataala zai ce musu kuci ku sha saboda abinda kuka gabatar a ranakun da wasu suke tambele ko kuma kuka takura kanku a cikin aikin addini
inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura
Allah yace inna hadha kana lakum jazaa'an wannan shine ya kasance sakamako a gare ku wa kana sa'yukum kuma ayyukan da kuka yi wa Allah mashkuran abun a gode muku ne Allah da kansa ya ma godiya malam yanzu ko sarkin Gombe ya kira ka yace mun kira ka ne mu ma godiya dan Allah ba za ka ji kai ma ka dan zama wani dan lamur da ba hakan na fata an fahimta sarkin gombe ya kira ka yace kawai mun kira ka ne wa namu ma godiya Allah ya ma albarka da wannan abubuwa da kake yi wallahi kai ma sai ka ji to kai ma fa yanzu wani abu ne fa sarki kansa ya ma godiya to balantana sarki Allah wa kana sa'ayukum mashkura ayyukanku abun godiya ne abun a gode muku ne to wannan ba karamin alheri bane Allah ya hada ni da ni da ku a ciki shi ne yake cewa kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'amaluna ay kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ay hadha bidhaka tafaddulan minhu wa ihsana wannan Allah zai muku shine ko zai mana shine tafaddulan minhu saboda falala daga gurinsa wa ihsana da kyautatawar ubangiji muttaqiina ala sururin masbufa ay sururun fil hijal wato abun nan gadaje ne wanda aka yi musu sahu sahu wa ma'ana masbufa ay wujuhu ba'dihim ila ba'd wato fuskokin su suna fuskantar shahi wannan yana kallon dan uwansa an jera su an musu sahu sahu
ala sururin mutaqabilin
Allah yace ala sururin a bisa gadaje mutaqabilina masu fuskantar juna wannan yana kwance anan kuma in kaga dama baka so wani ya ganka kawai zaka danyi haka ne kawai sai wani shamaki kawai sai yazo sai ya tare ba wanda zai ganka an gane magana da kiyo ko kana so kaga kowa kuma kana yin hakan nan kawai sai a yayi kawai sai kai ta kallon kowa in mangwara ne kake bukata na aljanna kana mika hannu itacen yana sama sai ya sunkuyo sai ka ballahi kace koma sai ya koma ba danna remote a danna remote wahalar da kai ne an gane magana da ki wallahi ko remote ba za ka danna ba kana mika hannu sai mangwaren ya sunkuyo sai ka ballahi in kaga dama ka ce mare koma in kaga dama ka bar shi zai koma inda yake Allah ya ce qutufu hadaniya ababan tsinkanta suna kusa da yan aljanna dan haka za ka danki duk abin da kake so ba tare da ainihin wato ka sha wahala ba shine yake cewa haza tafaddulan wannan falala ce minhu daga gurin sa subhanahu wa ta'ala wa ihsanan da kuma kyautatawa sa subhanahu wa ta'ala Allah ya kyautata mana Allah ya ba mu aljanna shine yake cewa ala sururin mutaqabilina a bisa gadaje wanda suke masu fuskantar juna sai Allah ya ce wazawwajnahum bihurin ain muka auratar musu da ainihin wato hurul ain wato yan mata na gidan aljanna ai waja'alna lahum qarinatin salihatin muka sanya musu abokan zama mutanen kirki masu ainihin wato kyau wa zawjatin hisanin min al-hurul ain da kuma yan mata waɗanda suke masu kyau daga hurul ain wa qala mujahid malam mujahid yace zawwajnahum ay ankahnahum mun aurar musu bi hurul ain da kuma ainihin wato hurul ain wa qad taqaddama wasfuhunna fi ghairi ma mawdhi'in bima agna an i'adatihi malam yace mun yi bayani a gurare dewa dangane da irin kyawun su da irin ni'imar da Allah ya musu da irin falalar da Allah zai wa bayi a gurare da yawa a cikin wannan littafi mai girma na Al-Qur'ani to sai Allah ya ce ni al-rahma
wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim شيء كل امرئ بما كسب رهين
نعم
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم
نعم
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين
نعم
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
الله سبحانه وتعالى يتي والذين آمنوا وأن دكما سكي إيماني
wattaba'atkum dhurriyyatuhum, kuma zurriyar su suka biyo baya da imanin. Yasa ake so kai wa ƴaƴanka tarbiyar kirki, wallahi tallahi duk abin da zaka yi ka bar duk wata hayaniyar duniya, ka dinga zama da ƴaƴanka kana musu nasiha, ka dinga zama kana guiding din su, kana nuna musu me za su yi koda bayan baka rayi. Saboda kar bayan ka mutu kai ka tafi musulmin kirki ahlus sunna bawan Allah, amma ƴaƴanka kuma su zamanto ƴan bid'a, ƴaƴanka su zamanto mushrikai, su zamanto makada, su zamanto maraya, su zamanto mawaka, su zamanto kangararrun bayi waɗanda suke cutar da kansu da al'umma da addini. Saboda wannan shine babban abin da annabawa suka dinga yi kafin su koma ga Allah. Alaran ma Allah ya ce am kuntum shuhada,
am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
الله يتي أم كنتم شهداء كوكنا هلرتني إذ حضر يعقوب الموت لوكتن دمتوا تهلرتوا النبي يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي لوكتن ديتي وإعينسا me za ku bautawa a bayan na mutu. Ko yanzu ka zauna da ƴaƴanka kai a wannan masallaci za ku dinga sallah bayan na mutu? Tace baba, a inda kake kai mu mana, ba da kai muke tafiya a masallacin ka za muna sallah? Yes, su je su yi sallah a masallacin ahlus sunna nasu. In ba haka ba, wallahi in baka dora su akan wannan tarbiyyar ba, ba kana mutuwa he su koma masallatan ƴan shi'a ko rumfunan su, don su ba su da masallaci dama, sai dai a rumfa ko su je su kwace na wasu. Haka ne ko ba haka ba? Na fata an fahimta. To kai musu tarbiya, ka nuna musu in na mutu gurin wannan malami za ku dinga zuwa ta'alim? A ba kana kai mu gurin malam Musa Adam mai hula ba? Eh to can za mu ci gaba da zuwa. Ka ba kana kai mu gurin malam da koroba ba? Eh to can za mu dinga zuwa. Ina fata an fahimta. Ina za ku dinga zuwa gurin waɗannan malamai za ku dinga ɗaukar darasi? Wa za ku bautawa? Wata tafarki za ku bi? Wallahi kowanne uba haƙƙi ne a kansa ya dinga tattaunawa da ƴaƴansa. Amma yau an waye gari saboda ainihin wato rashin sanin ire-iren waɗannan hukunce-hukuncen, sai ka ga mutum zai tafi ya samu kuma masallaci ɗansa ɗan shekara tara ko shekara goma yana kwanta ba abin da ya dame shi. Mutum zai tafi gurin karatu ba zai iya haƙuri ya rungun waɗansa ya zo da shi ba. Mutum zai je masallaci ya yi jam'i ba zai iya rungun waɗansa ya kawo shi ba. To wannan yana daga cikin masifar da yau Allah ya jarrabe mu da ita na rashin kulawa da tarbiyyar ƴaƴa. Ku duba, annabawa ne, ƴaƴansu ma wasunsu annabawa ne, domin annabi Yaqub yana da ƴaƴa annabawa. Daga cikin ƴaƴansa akwai annabi Yusuf, annabin Allah ne. Akwai su Binyamin, kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna sunansa kenan, kanin annabi Yusuf da sauransu, ga sunan kusan su 12. Haka ne ko ba haka ba? Amma haka ya zaunar da su, yana musu nasiha, yana musu wasiya, yana tambayar su, idan na mutuwa za ku bautawa wacce aƙida za ku bi, wanne tafarki, wanne masallaci za ku dinga sallah, gurin waɗannan malamai za ku dinga zuwa karatu? Suka ce qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimuna. Suka ce zamu bautawa Allah da kace mu bautawa, wanda muka ga kana bautawa wannan mu ma shi zamu bautawa. Ma'ana aqidan nan da muka ga kana kanta, aqidan nan ta runguma hannu a sallah, haka ne ko ba haka ba? Aqidan nan ta dunkula hannun an zo tahi daga sujuda, aqidan nan ta assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, aqidan nan ta kin zuwa gurin bokaye, aqidan nan ta cewa Allah yana sama, aqidan nan ta cewa Allah yana magana, aqidan nan ta cewa Allah yana dariya, Allah yana murmushi, aqidan nan ta cewa Allah madaukakin sarki ya kadaita cikin bauta, shi kadai ba shi da abokin tarayya, to wannan aqidar ita za mu yi baba.
Wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah in الشرك لظلم عظيم.
وإذ قال لقمان لابنه توكادي لقمان دي تشوا شي انا ابن نان تابابا اكن النبي ne ko ba annabi bane, amma dai magana da mutafi inganci malamai suka ce annabi ne. Saboda haka shi ma ya tara ƴaƴansa yace wa yauce wa dansa, la tushrik billah, dana kar kai shirka ga Allah. Inna shirka, ka sani ita shirka la zulmun azimin, zalunci ne mai girma. In mutum ya fada cikin zaluncin shirka shikenan ya tabe.
sai dai in Allah ya taimake shi ya tuba kafin ya mutu, amma in ya kuskure ya mutu akan wannan hanyar, to shikenan ya gama kadewa a gurin Allah subhanahu wataala. Sannan ya koya masa wasu tarbiyoyi a ranma.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات
ila sautul hamir. Allahu khairan ala ramma. Wadannan gaba dai wasiyoyi ne da Luqman ya zauna yana yi wa ƴaƴan shi. Wallahi akwai wani malami mala wadannan wasiyar ya dauka sai ya rubuta littafi akan su, ya dauki wadannan abubuwa daya bayan daya, ya dinga kawo ayoyi da hadisai da maganganun malamai akai, da ya gama sai ya sa wa littafin wasiyatu Luqman libni, wasiyar Luqman zuwa ga dan shi. Wanne wasiya kake wa danka? Wanne tafarki kake kora shi? Wanne nasiha kake masa? Wanne jan hankali? Wanne mitin kake yi da ƴaƴanka? Iyalankan nan da suke ta kangarewa, suke ta kaza, shin kayi hakuri kana zama da su, kana tattaunawa da su, kana jin meye matsalolin su, kana jin meye damuwoyin su, ko kuwa sai tsinuwa da zagi da cewa zaka gani da cewa ba za ka gama lafiya ba? To wannan shine tafarkin annabawa da manzanni wajen yadda suke mu'amalantar mutane da kuma mu'amalantar dangoginsu da ƴaƴansu da sauran ƴan uwansu. Ba sa wasa wajen yadda za su zauna su yi guiding ɗinsu akan ga abin da ya kamata su yi. To shine anan Allah yake ce mana wallazina amanu, waɗanda suka yi imani, wattaba'athum dhurriyyatuhum, sannan zurriyarsu suka bi su bi imani, su ma da imani. To ya za a yi zurriyarka ta bi ka da imani? Wallahi sai ka tsaya ka yi mata nasiha, ka ɗora ta akan layi. Allah ya ce alhaqna bihim zurriyatahum, za mu sadar da su da zurriyar tasu. Ma'ana in ka mutu ka bar ɗanka yana kan tafarkin sunna, yana kan tafarkin manzon Allah, yana kan tafarkin sahabbai, yana kan tafarkin magabata, wallahi kana lahira kana higa aljanna. Sai Allah ya ce ga ɗanka ya biyo ka. Me ya fi daɗi? Kamar yadda kowa yake son ɗan shi, yake son ɗansa, yake son ƴaƴansa a nan duniya, a ce ga ka a aljanna, ga ƴaƴanka a aljanna, don Allah me yafi wannan daɗi? Jama'a, ba abin da yafi wannan daɗi. To amma hakan ba za ta samu ba, wallahi sai mun tsaya mun yi aiki. Aiki ne wurjanjan a gabanmu na yadda za mu yi tarbiyyar yaran nan, da yadda za mu yi tarbiyyar ƴaƴan nan, da yadda za mu ɗora su akan layin da za su je su same mu aljanna da izinin Allah. Allah ya ce wa ma alatnahum min amalihim min shay'in, wallahi ba za mu tauye musu ba daga cikin aikinsu na wani abu. Kullum mai'in bi ma kasaba rahin, kowanne ɗan adam abin jinginawa ne zuwa ga abin da ya aikata. Ma'ana duk wanda ya aikata mai kyau za mu jingina shi zuwa ga abu mai kyau, haka duk wanda ya aikata mummuna za mu jingina shi zuwa ga abin da yake ainihin wato mummuna. Allah ya ce wa amdadnahum bi fakihatin wa lahamin, za mu ainihin wato shimfiɗa musu kayan marmari. Allahu akbar. A cikin aljanna ka ji bayan wancan abin da Allah ya ambata na mata da ni'ima, da cewa ana cikin fakihina bima atahum, da sauransu kulu wa sharabu hani'an. Har yanzu Allah bai tsaya ba, ya ce wa amdadnahum bi fakihati, za mu ainihin wato shimfiɗa musu mu ƙara musu da kayan itatuwa. Saboda kayan itatuwa yana daga cikin manya-manyan abubuwan daɗi, yana daga cikin abubuwan da ɗan adam ke alfahari da su. Ko yanzu idan ka je gidajen manya za ka ga firijin su a makare da mangoro, a makare da sweet milo, a makare da kankana, a makare da kaza da kaza da kaza da kaza. ko ba cikin azumi ba ko za su ci abinci sai an yanyanka an kawo musu idan sun gama cin abinci su dora saboda kayan marmari yana daga cikin kayan liyafa da kayan ainihin wato saukar baki da kuma abu wanda yake mai dadi koda anan duniya ballantana a lahira to shine Allah ya ce za mu karishin fada musu da faki hatin da kayan marmari walahamin da kuma nama ba mai nama ne kai ba to wallahi baka ci nama ba za ka ci nama ka san wani wai ya je likita ya gwada shi da aka ce masa to baba babban abin da ya kamata ka nisan ta ka dai cin nama wato abin da ya a gurin ne in na faɗa maka dole abin zai baka dariya dattijo ne haka ya tsufa ya kai kusan shekara 65 zuwa 70 da wani abu likitan ya ce masa baba babban mataki na farko ka daina cin nama baba sai dago kansa ya ce likita ya ce na ya ce ka ci uwa wallahi sannan likitan ya kalle suka hada ido sai danna masa zagi kawai ya ce duk kudin da ka ga ina tarawa a duniyar nan ba abin da shi sha'awa a ga ina cin irin nama amma yau gaba ka ce min wai in daina cin nama ya ce ka bani naman ya kashe ni na fata an fahimta likita ya ce Allah baka hakuri baba wai muna neman hanyoyin da za ka samu sauki ne ya ce in ji ta hanyar nan ne zan samu sauki to babu ruwanka da ni ka rabu da ni kawai to kaga wasu mayun nama ne to zaka ci nama wallahi Allah ya ce walahamin da ainihin wato nama mimma yashtahuna kuma irin kalan naman da kake sha'awa ka san wani baya son na saniya ko sai na rago wani baya son na kazar bitinari sai kazar gida ko to wanda kace kana sha'awa in kace Allah na kazar gida nake bukata sai Allah ya ce ku kamar na kazar gida in kace farfesun rago kake so sai Allah ya ce ku farfeshe min shi ku kawo min shi na fata an fahimta duk abin da kace kana bukata kalar naman da kace kana bukata Allah zai ce a kawo shi to dan Allah mai yabo wannan dadi wannan fa rayuwar shekara 30 ne kawai zaka yi hakuri ka ba Allah a cikin ta sai ka je ka gamu da wannan dadi amma wani sai ya gaggawa duk abubuwan da Allah ya ce akwai su a aljanna nan amma kar a taba su a nan duniya sai ya je yana tabawa Allah ya ce akwai mata a aljanna amma kada ya kuskure ya taba na nan duniya in ba na halal dinsa ba sai ya tsallake na halal sai ya taba sai Allah ya ce to kar ku bashi na lahira Allah ya ce akwai giya ko ta aljanna wanda ba ta bugarwa kar ka yadda ka taba na nan ka bar ta nan ka bari sai ka zo can amma sai gagara sai ya taba ta can sai Allah ya ce ku haramta masa ta san lahira to kaga wannan shine matsala Allah ya kiyaye ana nuna mun lokaci yayi a zamu dakata anan sauran ayoyin ba mu fassara su ba gobe Allah rahma insha Allah ta'ala zai ƙara sa mana su sai mu fassara su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana akwai waɗanda suka turo da gudunmawa a farko dai akwai ga naira 500 daga Alhaji Tajo yace a sa shi addu'a da iyayensa Allah ya musu rahama to Alhaji Tajo Allah ya iyayenka rahama da gafara baki daya mallan ga naira 500 daga baffa saini wani mutum ne a anguwarmu yake kuma ma Allah ya jarrabe shi da samun accident da hatsari gadan bayan sa ya samu matsala amma tare da hakan kaga ya turo taimako cewa ayi masa addu'a iyayensa Allah ya musu rahama akwai wata mata da ta turo da naira 200 ita ma tace a sa ta addu'a da ita da iyayenta Allah ya musu rahama muna addu'a duka waɗannan Allah ya amsa mallan ga naira 500 awa mahaifiyata yawoko addu'a Allah ya bata lafiya to Allah ya ba mahaifiyarka Hajiya yawo lafiya ko mahaifiyarki mallan ga naira 200 Allah ya bani menene Hafsa dake Kaduna to wannan aure yake nema a Kaduna sunanta Hafsa to Allah baka Hafsa in alkhairi ne in ba alkhairi bane kuma Allah ya canza ma da wata tafita alkhairi kai ma an kana nema ka kawo a saka addu'a in ba haka ba wallahi sai ka koma a ce to inconclusive wallahi tallahi sai ka ji a ce inconclusive baka haye ba amma ka interview baka ci ba mallan ga menene mallan daga Laraba Jatau ga naira 300
to Allah ya amsa ban gane bayanan da yake gaba ba amma dai ta tura ni na 300 Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi mallan ga naira 50 Allah ya biya min bukatuna na alkhairi mallan ga naira 20 Allah ya biya min bukatuna na alkhairi mallan ga naira 200 ni da mahaifiyata Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi daga Musa Muhammad a kima ya turo mallan ga naira 200 Allah ya yi min Allah ya biya min bukatuna na alkhairi gabaki daya to haka dai duk gasu nan sun turo to mallan ga tura manzannuwa guda 8 da yadi guda abuna yadi 10 ko guda 10 yadi 10 biyar guda 2 kenan ga takalma na yara guda 4 ko guda 4 biyu na maza biyu na mata da ni da mijina Allah ya ba menene Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi to kin ga wannan mata ne ta turo zannuwa guda 8 da yadi biyar guda 2 a bawa marayu tace da ita da mijinta Allah ya madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi mallan ga daga malama Aisha dan Juma ko yawa sana mallan ga naira 100 Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi mallan ga naira 100 amma wa babana addu'a Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya kuma biya mun bukatuna na alkhairi mallan ga sadakal alqur'ani Allah ya mun ya biya mun bukatuna na alkhairi to duk waɗannan dai duka sun turo suna bukatar addu'o'i ne dangane da abubuwan da suka aiko na gudunmawa a account din da muka bayar akwai sakonni da aka turo amma yau saboda kurewar lokaci ba mu samu muka dauki abin da ya shigo cikin account din ba amma insha Allah ta'ala zamu dauka gobe kuma zamu bayyana wa al'umma abin da suka bayar muna addu'a waɗanda duk suka bada wannan taimako da wannan gudunmawa Allah ya saka kowa da jannatul firdausi subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi baki daya to yan uwa kamar dai yadda aka sani kamar yadda na faɗa yau dai an dawo dukkanin sauran ibadoji amma muna ƙara jaddadawa al'umma cewa mu koma ga Allah mu bautawa Allah mu ji wa'azi mu yi aiki da shi wannan shine babban abin da zai sa mu samu tsira duniya da lahira Allah ka sa mu tsira duniya da lahira wannan masifa kuma Allah ya dage mana ita Allah madaukakin sarki ya sa mu gama lafiya dan haka sai a dan saurare mu kadan kuma hutubar mu yanzu za ta biyo baya in Allah ya yarda subhanakallahumma bihamdika a kafin nan ina ganin wataƙila a dama yadda muke yin karatu muna yin sa ne daga karfe 10:30 zuwa 11:30 kasantuwar babu jama'a to amma watakila zamu tattauna bayan mun tashi ta iya yiwa karatun ya koma da yamma kamar yadda muka saba
ga wani ya ba 10000 da Allah ya masa addu'a ga wani ya ba 100 kuma shi da Allah a sanar da ni
to ga wani ya ba mallam Aminu bismillah ga wani ya ba da naira 10000 yana buƙatar a masa addu'o'i Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi ga kuma wani bawan Allah shi ma ya ba da naira 400 Allah ya saka miki da alkhairi ga wani ya miko naira 50 duka Allah ya saka wa kowa da alkhairi ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi saboda haka in mun tashi watakila zamu kwarye-kwarye zama domin tattauna cewa zamu ci gaba da tafsirin a normal time inda muka saba da safe ne ko kuma zamu dawo da shi asalin time din mu na lokacin da jama'a suke zuwa karfe 4:30 zuwa 5:30 saboda haka sai mu karasa ƴan kwanakin da suka saura tare da al'umma da fatan dai Allah ya datar da mu akan abin da yake daidai ya kuma yi mana muwafaka cikin duk abin da zamu tattauna Allah ya saka muku da alkhairi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته